This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, da Niya. Kuma ana iya kama tashar ta hanyar internet akan voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Aiwa ne tare da Aliyu Mustafa Sokoto da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci da daren nan. A cikin wannan shirin za ku cewa kungiyar masu yin burodi na ƙasa sun nemi gudunmuwar tsaro a jihohin Arewa maso gabas, inda wasunsu suka bar aikin tallan burodin. Sannan za ku ji wasu bayan Allah a jihar Filato da suka biya kuɗin zuwa Hajji amma kuɗin suka yi layin zana. Kuma sun zo a tashar hukumar arzai sai a kore su. Akan wannan batu ne muke son ku kira mu domin ku faɗa mana ra'ayinku. Shin ya dace kamar yadda gwamnatin tarayya ta bar biyan mai yawan alhorma, ita ma gwamnatin jiha ta bar ɗaukan ɗawainiyar ayyukan addini, wato zuwa Hajji da zuwa Jerusalem? Lambar mu dai tana nan kamar haka: 2-2-2-2-6-5-5. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a, barkanku da wuni. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yanka rundunar sojojin ƙasar wa'adin watanni uku kacal su gama da ƙungiyar Boko Haram. A yau Alhamis ne shugaban yake fitar hakan lokacin da yake jagoranta hidimar da aka yi na rantsar da sababbin kwamandojin rundunonin daban-daban na sojan Najeriya. Tun bayan da aka rantsar da shi ran 29 ga watan Mayu wannan shekara ne, shugaban Buhari ya canja shugabannin rundunonin sojan ƙasa da sama da ruwa da kuma mashawarcinsa na tsaro a wata hoɓɓasa ta ƙarfafa yaƙi da su 'yan Boko Haram ɗin. To sai dai kuma ko daga lokacin da shi Buhari ya hau kan karagar mulki zuwa yau ɗin, 'yan Boko Haram ɗin sun hallaka mutane sun fi 1,000 a Najeriya a cikin hare-haren ƙunar baƙin wake da suke kaiwa tare da sace-sacen jama'a.
Shugaban ƙasar Guinea-Bissau Jose Mario Vaz ya wargaza gwamnatinsa a sanadin rashin jituwa da ya ɓarke tsakaninsa da Prime Minister ƙasar Domingos Simoes Pereira a jawabin da ya yi wa al'ummar ƙasar a jiya Laraba. Shugaban Vaz ya ce gwamnati, wato yi wa gwamnatin garin Bawul kaɗai, ba zai iya warware matsalar da ake fuskanta ba. Dangantakar da ke tsakanin Shugaban Vaz da Prime Minister Pereira ta yi tsauri tun daga watan Yunin da ya gabata, lokacin da aka maido wa Gini tsarin gwamnatin farar hula bayan juyin mulkin da aka yi mata a shekarar 2012. Dama dai wannan ƙasar wacce ta taɓa zama ƙarƙashin mulkin mallakan Portugal ta yi ƙaurin suna saboda rikirkitun siyasa da ke yawan ɓarkewa cikinta, abinda ake sa ran cewa aka yi ta mata juye-juyen mulki.
To muna ba ku labaran nan daga sashen Hausa murya Amurka ne a Washington DC. Jami'an ƙasar Iraki sun ce wani gagarumin bom da aka ajiye a cikin wata babbar mota ta ɗaukar kaya ya tarwatsa wata unguwa ta 'yan Shia da ke can birnin Bagadaza, babban hedikwatar ƙasar kenan, inda kuma ya kashe mutane aƙalla 67. Ana misalta wannan harin da cewa yana cikin manyan hare-hare mafi muni da mamaye da aka taɓa ganin an kai a Iraq. Mutane da yawa ne kuma suka jikkata a lokacin da bom ɗin ya tashi da asubahin yau a wannan kasuwa da ake kira kasuwar Jamila da ke ciki makil da jama'a a unguwar Sadr City. Tuni dai kungiyar ASIL ta sa kai ta ɗauki alhakin cinna wannan ta'asa. Wurin da abin ya faru an ce baya da kyan gani, domin kuwa ko ina aka duba ba abin da ake gani sai sassan jikunan mutane da kayan 'ya'yan itace da fallayen katako na shagunan da aka ragargaza a cikin wannan kasuwar, wacce tana ɗaya daga cikin manyan kasuwannin birnin na Bagadaza. Wannan dai ɗaya ne daga cikin tarin hare-hare na baya-bayan nan da ASIL ɗin take kaiwa a kan unguwanni da mazaunin 'yan Shia, mutanen da su 'yan ASIL ɗin suke wa kallon kishiyoyinsu ne na addini.
Aƙalla mutane 50 ne suka haɗa da ma'aikatan kashe gobara 17 suka hallaka a dalilin wata gobara gagaruwan fashewar da ta afku a wani gidan ajiye kaya masu guba da hatsari da ke birnin Tianjin mai tarin tashoshin jiragen ruwa da ke arewa maso gabashin ƙasar China. Hoton da aka nuna na lamarin sun gwada yadda hayaƙi ya turnuke sararin samaniya da kan manyan gidaje masu tsawon soraye, da kuma yadda fashewar ta girgiza wasu yankuna da gidaje masu nisan kilomitoci barkatai daga inda abin ya wakana. kafofin yaɗa labaran China sun ce akalla mutane 700 suka sami raunuka kuma sun hada da mutane 71 da aka ce suna cikin mummunan hali a halin yanzu nan.
To a ƙarshe a karo na uku kuma cikin kwanaki uku biye da juna China da kanta ta sake zubar da darajar kuɗinta wato takarda kuɗinta ta yanke nan a daidai lokacin da hankalin kasuwannin zuba jari na duniya suke tsoma kwanta ya zaton cewa China din ba za ta sake rage darajar kuɗin nata ba. A yau ma babban bankin na China ya sake daidaita darajar kuɗin na yen inda ya rage darajar sa da misalin kashi 1 cikin 100. Ganshen ta yen din ya tsaya kwatankwacin yen 6.40 akan kowace dala 1 ta Amurka. Darajar takardar kuɗin ta China dai ta sauko da misalin kashi 3 cikin 100 tun daga lokacin da aka fara barin darajar ta tana faduwa a shekarun jiya talata.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Kungiyar masu burodi na ƙasa sun ce rashin tsaro ya tilasta wasu su barin sana'ar. Kana sun ce suna ci gaba da jan kunnen mambobinsu wajen bin ƙa'idar sarrafa wannan burodi. Ga Mustafa Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Haka zalika taron na Mina ya duba yadda masu buga biredin za su rika ƙara tsaftace biredin domin kare lafiyar masu amfani da shi. Alhaji Tahir Adamu Bashar daga jihar Kaduna shine shugaban kungiyar masu biredin a jihohin arewacin Najeriya.
Kamin ma ka tafi asibiti ka je ka wahalar da kanka tunda mun gane cewa mafi yawancin abubuwan da muke ci su suke haifar mana da wasu cututtuka irin su diabetes, irin su hawan jini da cututtuka dai makamantan wayannan abubuwan. A matsayina na ga yana da kyau duk mai wani harka ta wannan sana'a domin mu jawo hankalin su ka kada mu zauna kara zube.
To shi ma dai Alhaji Ibrahim Usman Bauchi tsohon ma'ajin kungiyar masu biredin ne a Najeriya ya bayyana matsayinsu akan sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari.
Ai niyyarmu shine mu goyi bayan wannan gwamnati. Mu niyyarmu shine mu canja komai a tafi daidai da gaskiya. Muna roƙon wannan gwamnati ta taimaki masu biredi. Maganan a sa rogo a cikin biredi 100% za mu goyi bayan gwamnatin nan. Kudin da aka zalunta aka kai Bank of Industry aka ɗebe ba a yi amfani da shi yanda ya kamata ba. Wasu wayayyu na cikinmu da ma'aikatan wannan gwamnati da suka wuce musamman mutanen da suke ma'aikatan noma ta ƙasa da saninsu duk aka yi watsi agar wannan kudin aka zalunci jama'a aka kashe kamfanonin breading aka ce za a sa rogon har yau ba a fara sa rogon ba don kudin an raba an sa aljihun wasu wayayyu.
Ga dai abinda wasu daga cikin mahalarta wannan taro ke cewa.
Sunana Dominic Daniel Tumba, ni ne ina representing Northeast. Gaskiya muna fuskanci matsaloli da yawa musamman ta maganan rashin tsaro ya shafe mu sosai. Domin a yanzu ma haka dama ni ma a Borno nake da yin biredi, to amma yanzu ba na can.
Sunana Alhaji Lawal Muhammad Shukura Biredi, Niger State Kwantagora local government. Babban abin da muke son a mai da muhimmanci akan shi dai a kullum shine maganan tsaro. Domin ainihin tsaron ne shine kashin bayan tattalin arziki a cikin ƙasa.
Mustafa Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A can jihar Lagos ko jirgin nan mai sakura ungulu wanda da farko muka ce muku mutane hudu ne suka mutu to yanzu sun kai 6. Ga wakilinmu daga birnin Ikon wato Babangida Jibrin.
Bayan sa'o'i 24 da faduwar wani jirgin sama mai saukan angulu, mallakin kamfanin Bristol mai dauke da fasinjoji 12, adadin wayanda suka rasu ya karu daga 4 zuwa 6. A cewar injiniya Clement Onyiriri da ke jagorantar bincike da kuma ceto wayanda hatsarin ya rutsa da su, da safe ne aka gano garwakin direbobin jirgin guda 2 da suka nutse a cikin wannan teku.
The search and rescue have demanded over because they have terminated their search because all the passengers have been recovered and now they've handed over to AIB to start off with the investigation.
Yace yanzu mun kammala aikin mu na ceto da wayannan gawake guda 2 da muka tsamo. Yanzu za mu mika sauran aikin ne ga masu binciken musabbabin aukuwan hatsarin domin su gano akwatin da ke nadar bayanan kafin dai mu baro gaban ruwan anguwan inda wannan jirgi ya fadi an dauko sauran tarkacen jirgin ce kuwa har da akwatin nadan bayanai domin ci gaba da gudanar da bincike. Alhaji Haruna Ishola, wanda ke zama jika ga sanannen mawakin Yarbawan nan, wato margayi Haruna Ishola, shine shugaban masuntan wannan yanki da suka kai agajin gaggawa domin ceto mutane shida da suka rayu a wannan hatsari.
It was yesterday evening when I sit down in front of my office that I saw the helicopter. It was just dancing up and down. Fortunately, I now entered the water. When I saw the something, I just called my boys. When I called my boys to go and rescue them, resources of them and life.
Yace a lokacin da wannan hatsari ya faru, jirgin ya so ya fada wani gida ne da ke nan kusa. Amma kuma sai direban jirgin ya kada akalan jirgin ya tunkari teku. Anan ne wannan jirgi ya fadi. Kafin ka ce kobo, mun bi domin bada ceto. Haka yasa aka samu mutane shida da ransu, yayin da sauran kuma suka rasu. Muna so gwamnati ta taimaka mana da jirage na zamani da sauran kayan aiki domin gudanar da irin wannan aiki wanda muke gudanarwa ba tare da an biya mu ba. Har yanzu dai hukumomi ba su bayyana sunayen waɗanda suka rasu a wannan hatsari ba, suna masu cewa sai sun tuntuɓi iyalansu, al'amarin da kuma zai iya kaiwa ƙarshen mako. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos a Nigeria.
To Allah kyauta, idan kuma koma a can jihar Filato, inda wasu shugabannin hukumar alhazan jihar suka yi kurciyar bira da kudaden alhazai. Zainab Babaji ce ta aiko da wannan rahoton kamar haka.
Wasu maniyata aikin haji su fiye da 400 a nan jihar Filato sun koka yadda bayan sun biya kudi da niyyar tafiya sauke farali, aka ce musu kudin sun yi batan dabo da gwamnatin da ci shude.
Salamu tashan mai tare. Basu ce mana komai tunda lokacin suka fara suka kira mu, ba su kira mu ba, suka ta yaudare mu. Sai da abin yazo ku tukuna. Ki suka ce mana ai na bara ba ayin da su don Allah mu koma, suka ta koran mu kaman karnuka. Tun bara mu cire kudi. Muka ba. Kowa yana cikin maran shi ya cire kudi na hakki shi ya biya. Saboda Allah. Ga da sirrin anan hannuna. Su mayar mana da kudin mu.
Ni sunana Alhaji Muhammadu Usman, mai anguwa bi bulbula. Lalle mu muna cikin wanda Allah ya kaddara, tun bara mun ka biya kudin mu. Kwanan baya an zo an kira mu mun sikire ne, kuma yanzu sai aka ce mana ai kudin mu babu su a wannan office waccan tsoho gwamnati. Kaman ba a samu wani ushin wanda ya kamata mu iya tafiya ba. Ina da mutane 8 wanda ni banda ni sun ban kudi, ni ma na zo na biya.
Suna na Aisha. Ana ta koran mu, kudin mu kuma yana wajen su. Ban mu ji tadin magana ba. Suna na Hazara ne. Tun bariya mun bayar kudin nan, amma muna kan tunanin su. Har yanzu muna ba su yi mam komai magana, hai dai su hada mu kawai mu zauna waje muna kan kuka. Ba mu so a ba mu kudi mu je kawai. Mu je Makka ne.
Wasu maniyata kenan da na tara cikin juyayi a hukumar alhazan jihar Filato. Na tattauna da shugaban kungiyar maniyatan Alhaji Muktar na Yaya, wanda ya shaida mun cewa su fiye da 400 ne waɗanda suka biya kuɗin tun bara da bara wancan, kuma bayan sun mika kokensu a rubuce aka ba su kujeru 30.
Ko wannan 30 da aka bayar mun samu matsala, ya za a yi mutum 406 ka ba su abu 30, ya za a yi araba? Wannan abu ya faru wanda a ranar muka tafi nan Jama'atul Nasrul Islam, mutanen da suke ƙasa muka kikkira su, muka tafi can mun kai mutum kaman 120 wanda aka yi ƙuri'a aka rabar da waɗannan kujeru. To wannan bayani da suka yi mana na cewa za a dada kuɗin mu, mun yadda kasancewar an dan fara bamu domin ya nuna gwamnati ta san da wannan kuɗi namu kenan. To shine kuran abin da ya faru, amma mun yadda ne akan bayan da zamu yi.
Shi ko shugaban hukumar alhazan injiniya Dan Lami Abdullahi Muhammad yace magabatansa ne suka yi batan dabo da kuɗin wajen miliyan 260.
Da muka zo aka setin din mu committee, mun zo mun samu ya zama wani tradition a wannan ofishin alhazai, idan ka biya kuɗinka bana baka da tabbas na tafiya bana sai bari, ko kuma in dai bare ne ka biya baka da tabbas na tafiya baren sai bana. To muka ga wannan bai dace ba, muka ce dole ne mu tsaye da wannan, ba za ta ci gaba da haka ba. Abin da yake faruwa shine mun samu a cikin record anan alhazai sun kai 406 wadda suka biya kuɗin su tsakanin bare da bariya da bariya wancan, amma ana ta tura su yau a ce sai baki ku tafi jibi, a ce sai wani shekara ku tafi. Bugu da kari, kudaden waɗannan babu naira 10 option alhazan nan, ina kuɗin nan suka yi? Mun tambaye magabata waɗanda muka karbi mulkin nan wurin su, babu cikakken bayani wanda suka yi mana. Kuɗi da ake nema kusan miliyan 260, wannan kuɗi babu ita, babu kuma kamanta. Ga alhazan kuma sun zo sun ce dama sun biya, kuma mun duba rashitai da sauransu, gashi nan yawancin su sun nuna mana sun biya. Shi ne gwamnati ta ce to bari ta karbi report na transition da ta riga ta sa a kowane ministries, da zaran ya zauna a kai ya duba, to za a saki bincikawa a tabbatar gaskiya wani ne ya biya kudinsa kuma bai tafi ba. To da wannan shi Amiru Hajji Sheikh Sani Hajingir ya yi roko wa gwamna cewa ko da guda nawa ne gwamna ya yi amfani da damansa ya dan bayar don a dan rage zafi kafin gwamnati ta karbi reportin nan da ta karbi jiya din ta yi bincike. To alhamdulillah mai girma gwamna ya ba da waɗannan kujeru 30 wadda dama kujerun da suka rige kenan a bot wadda ake sayarwa ma mutane masu niyan zuwa haji.
Shugaban hukumar Alhazan jihar Plateau kenan injiniya dan Lami Abdullahi Muhammad. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To me kira na farko daga jihar Niger. Wane ne daga jihar Niger?
Danjuma, Malam Danjuma ne daga Bidda jihar Niger.
To Malam Danjuma, me ra'ayinka game da lafiya lau?
Niko,
yawa.
Eh, shawara na game da saukan kudin da General Muhammadu Buhari yi, gaskiya ina da kyau. Gaskiya mu talakawa mu ji dadin yanda ya yi haka din. Don wayanda gwamnati yake biyan su, wasu suna da alayen da suna da kudin da za su iya biya ma wayansu ma. So kuma mu talakawa muna yi ma General Buhari addu'a, Allah ya jagorance shi. Kuma
to dan Juma, yanzu kuma mun samu kira daga Zamfara. Waye daga Zamfara? Aya, mun kiran Zamfara ya tsunke. Muna magana ne akan shugaban kasa ko kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta dakatar da biyan kudin zuwa aikin ibada na yan alhurma. Shin ya dace a ce gwamnatin jihohi su ma sun bi sahu? To ga kira daga Jega. Waye daga Jega? Aya, shi ma Jega mun abin ga layin ya tsunke. Kuna ganin ya dace a ce ita ma gwamnatin jiha ta ci gaba da? To ga kira daga Nasarawa. Wane ne daga Nasarawa?
Alhaji Abdullahi Umar Awai daga Awai, karamin hukumar Awai.
To Alhaji Abdullahi, ina hankalinka ya karkata game da wannan batu na biyan kudin zuwa aikin ibada?
A wannan kan yayi daidai gaskiya, domin akasari mutane wasu akan sa mutane ne wadda kaman wadda suke da kaman abin nan na siyasa sun dogara da maganan siyasa. To maimakon su yi amfani da ainihin kudinsu tsara da gwamnati domin gwamnati su samu, idan ma haka din bai faruwa, ka zai zama tsakanin su da magoya bayan su ana samu cikin ko kuma a samu wani sabani.
To Allah kyauta. Abdullahi, yanzu bari mu je Funtuwa. Waye daga Funtuwa?
Abdullahi Kokame daga Funtuwa.
To Abdullahi, me ra'ayinka game da wannan batu na biyan kudin alhurma zuwa aikin ibada?
Mu abin da za mu yi a nan, muna ma shugaban ƙasa addu'a domin matakai ne na gyara a ƙasa da aka ɗauko, domin waɗannan mutane da suke zuwa ba wani amfani da suke ma alhazai. Ya kasa je a kama musu manyan hotunoli su cika jisi abubuwan da suke so su dawo Najeriya. Alhali ko da waɗannan alhazan da suka je, wani ma bai ganin su, bai san amfanin su ba, ba abin da suke musu. Saboda haka ga shugaban ƙasa ya yi daidai a nan,
sukan yi ma
goyon bayan irin wannan matakai,
sukan yi ma ƙasa addu'a.
Addu'a ga talakawanmu na wanda suka je, waɗanda ba su da zunubi, ba su da abin nan.
To Abdullahi, bari mu je Gashuwa. Waye daga Gashuwa?
Assalamu alaikum, mai magana Ali Rab kana Gashuwa, babban auditor janar na kungiyar murya talaka na Najeriya. Gaskiya
to Ali Rab kana
soke alfarma da aka yi wa mutane wanda ma'aikatan gwamnati da irin malamai mu za mu ce yayi daidai.
Kake gani?
Kudin talakawa ake yi ba wannan kudin talakawa ya kamata kawo talaka a kashewa harkar tsaro, harkar ilimi, harkar ruwan sha, harkar noma, harkar kiwo. Ba mutum ya saci kuɗi ya je ya bai wani ko wani malami ko wani ya je Saudiya ya kashe kuɗin a banza. Kuma in kuma hakan za a yi to a duba cancanta mutanen da ba su taɓa zuwa ba wanda ya kamata su je su ma su roga wa mutane Allah ya kawo sauki a ƙasa.
Kenan kana ganin wannan kuɗi ai amfani da su? Kana ganin ai amfani da wannan kuɗaɗen wurin samar da wasu ababen more rayuwa kenan?
Ware ma ku za a yi amfani da su kaman fannin noma kiwo. Don su ne harkar da talaka ya fi cin amfana da su a ƙasa. Saboda kowanne talaka yana kiwo kuma yana noma. Kuma ba inda talaka yake samun kuɗi kamar ta wa'annan.
To daga gashuwa bari mu je babban birnin tarayya. Wane daga Abuja?
Abdulhamid Ishaq daga Gwalgwalada.
To Abdulhamid, me ra'ayinka game da wannan batu?
Wallahi ra'ayi na yau almuzla ne muku gaisuwa ne ni tunda ake ta buga wannan ba taba samu ku ba sai yau.
To ba za ka bada gudunmawanka a wannan batun da ake yi ba?
Ba za ka yi yadda aka yi ya yi daidai amma yau dai kawai na fara kama ku.
To mun gode kwarai, ka ci gaba da gudawa, za ka yi ta kama.
Yadda Buhari ya yi daidai sauran gononin jihohi su ma su ɗauka.
To kana gani ya kamata su bi sahu kenan?
Su ba ya kamata su bi sahu insha Allah kabira.
To shi kenan, bari mu je Yola yanzu. Waye daga Yola?
Baba Angon Bazawara daga Yola.
To Baba Angon Bazawara, ina hankalinka ya karkata?
Gaskiya hankalina ya karkata akan jihohi su ma su bi sahun abin da shugaban kasa ya faɗa, saboda wannan abu da ake duka dama baya zuwa hannun wanda ya kamata ya zo.
Amma Baba Yola, kakka manta fa demokradiyya ake yi kuma kowa sunan shi yake ansawa.
Eh to kaga a ka'ida ma koda addinance ne ya kamata wanda bai taba zuwa ba shi ya kamata ya je. To wannan abu yanzu ya zamanto ana karawa mai karfi ne wanda ya kamata ya je ba shi yake zuwa ba, sai ka samu mutum ɗaya ya je kamar sau goma shi kadai.
To Mallam Fatori, ina gare ka.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Musa Kazim ne da kungiyar karfe daga Mallam Fatori.
Oh Mallam Madori, to
Malam Fatori.
Malam Fatori, to me ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa a kai? Shin gwamnatin jihohi ya kamata su bi sahu ko kuwa?
Gaskiya ya kamata su bi.
To
ya kamata su bi saboda dama kuɗaɗen da ya kamata a yi ma talakawa aiki ne ake kwashewa ake wannan tafiye-tafiye. Kaga ko ya kamata a ce an bar wannan batun tafiyar nasu? An kuda da abin da ya shafi su da kawai.
Da wannan kira na Malam Fatori, muka kawo ƙarshen kira-kiran da za mu iya ɗauka yanzu nan.
Mai horar da 'yan ƙwallon Najeriya 'yan ƙasa da shekaru 17 Emmanuel Amunike ya ce ƙungiyar a shirye take tsaf da ta kare kambinta na gasar cin kofin duniya na matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 na hukumar FIFA a ƙasar Chile a shekarar nan ta 2015. Ƙungiyar ta Golden Eagles ta sami kanta a rukuni mai zafi na A na gasar tare da mai masaukin baki ƙasar Chile da Amurka da kuma Croatia. Za ta kuma fafata wasanta na farko na gasar ne da ƙasar Amurka ranar 17 ga watan Oktoba. Amunike ya ce yaran nasa sun kimtsa sosai kuma suna cikin ƙwarin jiki tare da kaguwa lokacin wasan ya zo, duk kuwa da zafin rukunin nasu. To amma kuma shi kansa ya yarda karawarsu da ƙasar Chile za ta yi zafin gaske. Dan wasan ƙungiyar Flying Eagles ta Najeriya Taiwo Awoni ya sami shiga ƙungiyar Liverpool ta Ingila. Awoni, wanda ke rukunin matasa ya ƙasa da shekaru 20 na Najeriya, zai halarci binciken lafiyarsa a Anfield, inda kuma zai rattaba hannu a yarjejeniyar kwantaragi a daidai lokacin da yake bikin cika shekaru 18 da aihuwa. Rahotanni sun bayyana cewa da zaran ya rattaba hannun kwantaragin, Awoni zai tafi a zaman aro a wata ƙungiya ta ƙasar Belgium ko ƙasar Holland domin ƙarin ƙwarewa. Hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya NFF ta karrama tsohon shahararren ɗan wasan ƙasar Samuel Okoraji shekaru 26 bayan mutuwarsa. Hukumar ta NFF a ƙarƙashin shugabanta Maju Pinnick ta gayyaci matar Okoraji, wacce ke zaune a birnin Owerri, domin karramawa tare da yabawa marigayin mijin nata. haka kuma an mamman hotunan sa a filayen wasa da za a fafata wasannin quarter final na gasar cin kofin kalubalen ka na Najeriya a biranen Enugu da Benin da Lokoja da Ilori da Makurdi da kuma babban birnin tarayya Abuja. Samuel Okaraji wanda a lokacin dalibi ne dake karatun digirin sa na uku a fannin shari'a ya yanke jiki ya fadi ya kuma mutu a cikin filin wasa na Surulere dake birnin Eko a ranar 12 ga watan Agustan shekarar 1989 sadar Najeriya take fafatawa da kasar Angola a wasan neman gurbi na gasar cin kofin duniya ta shekarar 1990. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Mun zo ga sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. A yankin lardin Jezian da ke kasar Sin, shugabannin mu jami'u na korafin cewa kuma mun kasar na tilasta musu da su cire alamun da ke nuna yadda aka gicciye Yesu Almasihu da dogayen karafuna da aka saka a dubban cococi. A wani mataki da hukumomi suka ce an keta dokokin gine-gine. Rotunni sun ce an cire ko kuma an guntule gicciyen da aka saka a saman mujami'u da dama a kusan shekaru biyu da suka gabata. A bara kadai fiye da mujami'u 400 kuma mun suka rusa a kasar bayan da aka yi zargin cewa an gina su ba bisa ka'ida ba. Hukumar da ke tabbatar da walwalar addini ta Amurka wacce ke zaman kanta ta lura cewa Kiristoci da dama a lardin Jezian na kallon wannan matakin cire gicciyen a matsayin fito na fito da addinin Krista. Hakan dai bisa sun yi shiru ba domin ko a watan Yulin da ya gabata mabiya ɗarika Katolika sun kwatanta wannan mataki na hukumomin sin din a matsayin wani abu na shedanci. Lamarin har ila yau ya kai ga Kiristoci sun yi zanga-zanga a tituna suna kalubalantar hukumomi a kudancin birnin Wenzhou. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito a wani lamari na daban cewa kungiyoyin Kiristoci waɗanda ake ganin ya kamata su ba da gudunmawa wajen samar da goyon baya ga jam'iyyar kwaminisanci su ma sun fito sun yi Allah wade da wannan lamari na tumɓuke gicciyen matakin da suka ce zai nisanta Kiristoci da gwamnati. Mabiya addinin Krista ba su ne kaɗai da hukumomin sin suke musgunawa ba. A wani rahoto da ta fitar hukumar da ke tabbatar da walwalar addini a Amurka ta lura cewa a shekarar da ta gabata an sami inda aka musgunawa musulmai 'yan kabilar Uyga da masu bin addinin Budu da Falun Gong. A wani rahoto da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta wallafa a kwanan nan, ma'aikatar ta ce duk da cewa akwai wata doka da ta ba da damar mutum yi addinin da yake so, gwamnatin na ci gaba da musgunawa masu bin wasu addinai a wasu lokuta ma har da tsare su a gidan yari. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kwatanta walwalar yin addini a matsayin wani ginshiki na rayuwar ɗan Adam. Ya kuma ƙara da cewa idan gwamnati na musgunawa mabiya wasu addinai hakan ka iya tsunduma ƙasar cikin rikici. Amurka na ci gaba da yin kira ga dukkanin ƙasashen duniya har da Sin da su tashi tsaye wajen ganin sun kare haƙoƙin bil'adama da suka shafi na addini domin baiwa mutane cikakken damar more haƙoƙinsu da kuma abin da ya rataya a wuyansu na addinin da suke bi. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar.
Mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yanka wa rundunar sojojin Najeriya wa'adin watanni uku kacal ta san yadda ta yi ta gama da ƙungiyar Boko Haram. Yau a Alhamis shugaban yake fadar hakan lokacin da yake jagoranta hidimar da aka yi na rantsar da sababbin kwamandoji na rundunoni daban-daban na sojan Najeriya ɗin. Jim kaɗan bayan da aka rantsar da shirin 29 ga watan Mayu bana ne shugaban ya canji shugabannin rundunonin soja na ƙasa da na sama da na ruwa da ma mashawarcinsa na tsaro a wani yunkuri na ganin cewa an ƙarfafa yaƙi da Boko Haram ɗin.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki ko har da shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Aliyu Mustapha Sokoto wanda ya taya ni gabatarwa, da Daniel Brown wanda ya bada umarni, da injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ladan Ibrahim yake cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.